Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana. Kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya ji mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma maganar kenan.
Zauren shirin sashen Hausa na muryar Amurka na lafiya uwar jiki karkashin jagorancin Hajiya Aisha Tasile.
Yau maudu'in da za a tattauna akai shine cutar daji ko kansa a Turanci. Mun dauko wannan maudu'in ne domin tunasar da al'umma duk da cewa ana yawan tabo wannan batu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba, za mu leka zauren lafiya uwar jiki wanda abokiyar aikin mu Hajiya Aisha Tasile ke jagoranta kowace ranar Alhamis a shirin mu na rana. Ta sami tattaunawa da Dr. Mubarak Labaran Liman, malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhuba Malli da ke Zaria a jihar Kaduna, akan wannan cuta ta sankara ko cutar daji.
Zamu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji, cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar. Kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, yayi bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. Zai mana bayani akan rabe-raben cutar, yadda take yaduwa, da kuma abubuwa da ke kawo cutar, har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak, wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah, Aisha, ba shakka kan ita wata cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil adama. To amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki akan ta kanta kansa din, zai kyautu mu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka, saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din mu kyau. So a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil adama. Akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious, ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon, kamar misali ciwuka da suka kama na malaria, ko kamar shiga HIV/AIDS, ko kamar tuberculosis nan, ko kamar cholera. Inda su wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam, kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus, ya je ya taɓa wasu abubuwa ce game ya janyo shi mara lafiya, rashin lafiya. To wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka. To akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ba ne ya shiga jiki, a shi jikin ne da kansa ya samu matsala, wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai, wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Wanto misali irin wannan ciwukan shine, gaba ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa ko kuma ake cutar hawan jini kamar hawan jini to kinga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarda ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala to sai ayi to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na jini wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne yake zama an samu matsala a wasu nau'ukan jiki to don haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali ta yake mecece da kuma yake abin nan wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells cells nan kuma da suke jikinmu su ne kamar rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam wanda kowace cell tana kamar zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa to cells nan yadda Allah ya halicce su da kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yarda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali muka ɗauki kaman kwayar cells na jini kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini yawanci za ki ga wa'adin rayuwa su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu wannan ɗin kuma ci gaba da ra'ayi ci gaba da tafiyar da aikace-aikace
yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da haifarsu
a'a ba gaskiya ba ni da dangantaka da abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes wasu wato su wannan genes din kaman wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cellin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama so wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decide lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi ko kuma bai ba to a kwayar cutar a matsalar cutar kansa wa'annan genes in particular su ne suke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ta na mutuwa yayi ya zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka daukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai ya zama matsala saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da yanda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke masu matsala kuma idan ta dade za ta iya girman har da za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi kuma sai ya ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu ɓangarori ya sa kamar ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kamar za ta da ake ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta harbi can to wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban ummul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancinsu to kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ya ta'azzara za su fashe da kuma su iya bazuwa a cikin jini da kuma zai su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin ne ke kai da al'amura saboda su wannan cells din kamar sun zama sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya wanda kuma ko ya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matuƙar matsala na rashin lafiya
to kamar wani irin rashin lafiya yake haddasawa
Eto ya danganta ne da kamar da na ga miki ita cutar kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin wurin da ba ta iya kamawa a jiki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ne in kamar cutar sace ta hanji ko ta hanta ko ta jini ko ta kwakwalwa da sauransu to amma dai akasari a duk wani case na magana cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi da zaki samu tana daga cikin ciwuka wanda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake da har akan kure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi so kuma akwai kamar aka ce abu ne wanda ya shafi kamar kansa ta kamar fata to da ke kamar akwai kuraje da kamar wuri yana yankewa yana kamar riɓewa yana lalacewa da sauransu to haka nan in kuma shi ma a cikin jikin ne kamar in a hanta ne ko a huhu to wurin zai zama kamar yana yi kamar yana riɓewa yana lalacewa to da ka shi ke haddasa wannan tsananin raɗaɗin da zafi da kuma matsananin ciwo zazzaɓi da dai a sauransu.
To likita ita wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce?
Ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce?
Yawwa to masha Allah wajiya isa wannan tambaya ce mai kyau wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraron mu wato ita kanta kansan tana da mataki ciwon akwai kamar mataki na daya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na hudu har zuwa mataki na biyar to wannan matakan a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansa to amma idan mutum ya je kasashenmu nan masu tasowa da mu samu cigaba yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta shine irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a dauki jini a duba akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a dauki yanki ko bangare na inda yake yin ciwon a yanka wanda ake kira kamar biopsy da a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani menene yake cutar wannan zai iya tabbatarwa cewa wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na hudu to tana da wahalar magancewa abu ne mai matuƙar wahala yin maganinta ko kuma a iya warkar da mutum daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta sai da a matakin farko da mataki na biyu yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ba wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani ko raɗaɗi ko wani damuwa ko sauransu kuma ko da ma ya ji wani abin nan ɗin ya je asibiti musamman a mamu kasashen masu tasowa ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu da mu ce take inta da wurin mu gane ta da wuri to wannan shine ma babban umman abaisin da yasa muka tafiya akan cewa mu anan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shi ne za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya.
Gaskiya ne. To likita tsadar kayan ne ko kuwa iliminmu ne bai kai nan ba ko koya abin yake ne da ba mu da wannan kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu?
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi da iya cewa biyu ko uku. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba yi kayan ba ne. Shi su ko su ba kasashen da aka samu ci gaba. Suna da wannan challenge din na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abin da yake sonci wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci
kamar wata ko wace wata uku
ba wai dan bai da lafiya ba ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci to a wannan wayar da kan yana taimakawa a iya a garin abin nan da wuri. To amma tabbas kaman daga can tsagar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri. Saboda misali da ran mutum zai fi yi saurin fahimtuwa yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta a wannan mataki na daya da na biyu ana iya cin shi ne a kaman ɗakin bincike na irin wanda ake kira biotechnology labs wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta addaban mutane. In kika duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken ya tantance ta da gano ta an ta surute a kai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma gwamnati
yawa an daɗe ma akwai jihohin Jigawa da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya kuma ba mu da su inda ma ake da su za ki samu ba su wadata ba. Saboda tabbas kayayyakin da ake bukata a ɗakunan binciken suna da tsada matuƙa kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da idan a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya tafi da gidan kwanu za a yi amfani da su a gaba ƙara suwa suna da tsada matuƙa. To amma dai babban dai dalili shi ne rashin tsari na kiwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi
da kuma rashin ilimin ai haka
wannan shi ne gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu. Amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai da sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin
sosai. Rashin
kayan aikin din shi ne babban ƙalubale.
Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna ƙasar waje suna aiki? Ƙwararrun nan da kan
a ƙasarin su za ki samu suna ƙasar wajen. Amma akwai tsirarru da yawa wanda abokan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmawarsu gaskiya da abin da yake nan a ƙasa.
Likita, idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka?
To babban mataki kamar dai duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rasu baya. Saboda ba shagushi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa. Akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki. To babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su. Magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin. Dole sai an bi tsarin hannun sau da baka ade ana so a samu nasara. Don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah.
Ya farashi fa farashin maganin?
To a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa. A in kika duba ko anan su kasashe ma da suka samu cigaba. Ai cutar kansa tana da cutar da ta fi kowace tsadar kula da kuma magancewa. Yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashen waje za ki ga wasu masu da sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matuƙar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba ma har yan uwan shi. Saboda za ta iya janyo matuƙar ƙalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da yan uwansa da tsadar irin magungunan. Kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matuƙar ya ta'azzara sosai. Musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya.
To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. To mu taɓo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta?
To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da za a ce suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko huɗu.
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu. So kashi na farko shine akwai gado kaman na ita kanta kwayar halitta na jikin shi bil adam. Abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jeans din da za su iya kusan kansa ko wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar su. Kuma wannan abin yana bin tsotso kaman yana bin jini yana bin gado. Don haka in kaman yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kaman jini to akwai yiwuwar ƴaƴan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado. To bayan wannan bangare na gado da shi ne ya kira genetic wato hereditary. Akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shi ne kaman a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi. Wannan ya haɗa da kaman abinci ci maka wani irin abinci ake ci yaya ake cin abincin a wani lokaci. Ce ake ci da kuma a cikin shi maybe tsaftar abincin da ake ci. To duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum yake ta'ammali da su wanda ba abinci bane kaman a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kaman wanda suke mu'amala da barasa ko kuma bayan wannan makaci gurin akwai wasu abubuwa wanda kaman akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kaman a matsayin abudan su kawo kaman ko launi a abinci ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci bane a matsayin abinci amma sukan dada wa abinci armashi. To wasu daga cikin su saboda chemicals ne to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da su har da irin abubuwan da kaman ake sawa abincin saboda ya taimaki abinci kaman ya tsawaita kaman preservatives wanda zai tsawaita nisan kwanan abinci kaman musamman abincin da ake sa a kaman gwangwani da sauransu wanda ake so ya daɗe bai lalace ba da sauransu. To wannan duka da kuma tunda an ce duka lifestyle ne har da yanayin yaya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu. To duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu. To waɗannan duk dai su suka taru suka haɗu a kan wanda kategori na kaman tsarin rayuwa. To wannan shi ne kategori na biyu da abin da yake iya janyo su don kansa. To abu na uku shi ne akwai kuma abin da ba za a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kaman sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin ɗan adam. Wannan sinadarai na muke nufi kaman sinadarai kaman na chemical kamar yadda aka ce kaman maganin kwari ko kuma wanda shi ne abin da muke so mu tsaya magana a kai kaman sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani da su a masana'antu na sarrafa abubuwa. Wato irin wannan sinadaran su ma suna da alaƙa da janyo a ita kanta cutar kansa. Har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kaman aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kaman radiation wani irin haske ne wanda ake samun shi kaman daga abubuwan da suka shafi nukiliya da sauransu. To wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa. To ana iya sa wannan dai a ƙarƙashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya aiwatar ko suke iya ta'azzara maganar cutar kansa. To abu na hudu kuma wanda shi ne na ƙarshe kamar yadda na yi bayani a baya shi ne na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ya janyo wannan canjin yanayin da yanko. Akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus. To akwai wasu virus ke wanda su ne irin abin da ke kosin wannan ciwon kamar HIV da kuma wannan ko corona. To akwai wasu nau'insu na wannan virus din wanda su ma sun samu shiga jikin ɗan adam. To su suna iya zuwa su ma su canja yanayin mu'amalar wannan kwayan halitta na cell kuma su iya kusan yin cutar kansa. Kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata. To yawancin abin da ya kusan yin su za su samu viruses ne da kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai viruses ne su suke kusan wannan cutar wasu ba kansa na kamar hanta. To wannan dai kategori hudu su ne makusudan abubuwan da su ne suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa. Ko dai abinci da lifestyle ko kuma gado kamar yadda na faɗa da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi ne.
To likita, na san a cikin harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne?
To kamar yadda na fara bayani a dazu, wato yawancin bincike na akan cutar kansa ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya. Ya za a yi mu kare al'ummanmu da mutanenmu a kan birka su samu cutar. Saboda kamar yadda na yi bayani, cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganinta da wuri sai lokacin da kamar lokaci ya kure. Kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure, maganin yana da wahala. Kuma ko da za a iya yin maganin, maganin ne iya da matukar tsada kuma iya da wahalarwa ga jiki. To don haka abin da ya fi zama alaƙa ko fi zama mana tabbaci makariya kar ya zama an kamu da cutar. Wanne kuma zai kawo wannan kariya shi ne a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu. To kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar muhimmai na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutum ake ci da kuma yadda mutane suke ci. To da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum. To yawanci da ke samu a irin cimakanmu a nan, Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala-kala a nan ɓangaren duniya. Kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da yake na natural ba kuma kamar suna cikin ban sai zan fassara natural ɗin ba.
Wanda Allah da ya bamu ba komai ake zuba masa ruwa
a tsaye. Ba da an wani gurɓata su ko an canza ƙwayar halittar su ba. To amma babban abin da binciken ne ya gano a wannan fannin shi ne jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abinciccika wanda suke masu amfani wajen gina jiki da kuma kare jiki daga irin wannan ciwukan. Abin da nake nufi a misali, kamar abinciccika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace, su ne kan gaba a cikin nau'in abinciccika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jikin samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa.
voahouse.com domin jin duk shirye-shiryenmu. Yanzu dai anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titan gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti, haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku. A kasance lafiya. I'm not afraid.